أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا hudu ne ko hudu ko uku hudu ga watan hudu ne ko hudu ga wata to hudu ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Qawa'idul Fiqhiyya li fahmin nusus ash-shar'iyya littafi ne wallafar babban malami Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na 22 to lissafin ne na kuskure kenan na 27 za a tashi shine na 21 wannan na 22 ne ko haka ne darasi na 22 kenan a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta wasu ka'idoji guda uku a cikin baitika guda uku baiti na farko wa min masailil ahkami fi taba yathbutu la idha istaqalla fa waqa'a sai kuma baitin wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhad mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi wannan a karkashi mun fitar da wasu ka'idoji guda ainihin wato uku ka'ida ta farko shine yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan sannan ka'ida ta biyu al'adatu muhakkamatun ko ka'ida ta uku fa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani masha Allah jazakumullahu khairan za mu tashi baiti na 30 inda malai yake cewa wa in atat tahrimu fi nafsi al-amal aw shartihi fa dhu fasadin wa khalal wa in atat tahrimu idan haramci yazo fi nafsi al-amal a cikin hakikanin aiki aw shartihi ko cikin sharadin aiki fa dhu fasadin to wannan aiki ya baci wa khalal kuma an samu rashin cika a cikin wannan aiki wannan wata ka'ida ce ita ma cikin ka'idojin da malamai kan fitar da hukunce da dama a cikin ta wa in atat tahrimu idan haramci ya zo fi nafsil amal cikin haƙiƙanin aiki aw shartihi ko kuma haramci ya zo cikin sharadin aiki fadu fasadin to wannan haramcin da ya zo cikin ainihin aiki na ibada ko kuma ya zo cikin wato ya shigo cikin sharadi daga cikin sharuɗan ibada to wannan ibadar ta lalace ta ɓaci hadha hukumul ibadat alwaqi'a ala wajhi almuharram wannan kuma shine hukuncin duk ibadar da ta faru ko ta afku ta fuskar haramci duk wata ibada wadda ainihin wato ta faru an yi ta ne ala wajhi amma da aka tashi yin wannan ibada sai aka yi ta fuska muharramin kuma fuska haramtacciya to sai ce fa ina adat tahrimu ila nafsil ibada aw aada ila shartiha akwai yan kurakurai fa in aada tahrimu sai ce wa in aada bit tahrimi ko wa in fa in aada tahrimu ila nafsil ibadati aw aada ila shartiha sai sa aw aadati ko to shi ma wannan tawon din babu ita aw aada ila shartiha fal amalu batilun wai kaida shine idan haramci ya koma kan ainihin ibada ko kuma ya koma izuwa ga sharadi cikin sharuɗan ibada falla amalu to wannan aikin na ibada batilun ya ɓaci bai yi ba idan haramci ya koma cikin ainihin ibada ko kuma ya koma zuwa ga sharadin ibada to wannan aiki ko wannan ibada ta ɓaci zai ba mu misali bil misal yattadhihul maqal idan aka bada misali abinda ake fada sai ƙara fitowa fili kowa ya gane sai ce misaluhu misalun wannan ka'ida as-salatu fi waqatin nahyi mutum ne yayi sallah a lokacin da aka hana misali in muka koma hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana yin sallan nafila marar sababi bayan asuba har sai rana ta fito bayan la'asar har sai rana ta faɗi ko wannan hani ne ko to sai mutum yayi sallar an ce kar mutum yayi sallah wadda ba gaira ba dalili ba ta da wani sababi ita ba tahiyatul masjid ba ita ba ainihin wato sunnatayil wudu ba ita ba salatul istikhara ba babu wani sababi kawai bayan sallar asuba sai tashi ya kama nafila aka ce ko ba tunda annabi ya ce kar ayi sai yayi ga ta dai sallah yayi amma yayi ta a lokacin da aka hana au ko kuma wa huwa sai yayi sallah wa huwa mustadbirul qiblata amma ya juya alqibla baya ma'ana sai yayi sallah yana kallon yamma au ko kuma wa alaihi najasatun yayi sallah ya san yana da najasa au ko kuma yayi sallah wa huwa muhdithun ya san bashi da tsarki ya san cewa yana da kari yayi bawali ko yayi gaidi bai tsarki ba au ko kuma yayi sallah lam yanwi bai niyya ba yanzu kaga wannan dukkanin wa'annan wuraren ai yayi sallah amma na farko an samu matsala akwai haramci da ya dawo cikin ibadar ko kuma ya dawo cikin wani sharadi cikin sharuɗan ibada yanzu kaga sallah ba ta zama karɓaɓɓiya sai da alwala to sai yayi sallah ba shi da alwala ga sallah yayi yanzu ya aikata haram haram din kuma ya koma zuwa ga wani sharadi cikin sharuɗan ita sallah din shine alwala kuma yayi sallah bai da alwala ko kuma yanzu yayi sallah yana da tsarki amma yayi ta a lokacin da aka haramta yin sallah yanzu ita kanta sallar haramci ya dawo kanta domin an yi sallah a lokacin da aka hana yin ta aw akhalla bi rukunin ko ya gurgunta wani rukuni min arkanis salati daga cikin rukunan sallah ya gurgunta wani rukuni cikin rukunan sallah bai yi shi ba wa shartun ko kuma wani sharadi min shurudi ha daga sharuɗan sallah to yanzu kaga abinda malami yake so ya ganar da kai shine wannan sallar bace ba ta ɓaci ita waccan wadda aka yi ta a waqatul nahyi ta ɓaci domin an hana shi hanin haramci ne da haka wannan haramcin ya dawo ila nafsil ibada ya dawo kan ita ainihin sallar da ake magana da haka sallar bace ba an gane ko inda kuma yace idan yayi wato haramcin ya koma zuwa ga wani sharadi cikin sharuɗan ibada misali sai ya zamto yayi alwala yayi sallah yana da kari ya san bashi da alwala sai yayi sallah yanzu kaga yin alwala sharadi ne daga cikin sharadan sallah kuma yanzu bai yi shi ba yanzu rashin yin sallah ko yin sallah ba alwala haramun ne yin sallah ba tare da alwala ba haramun ne kuma haramcin sai ya dawo zuwa ita sallah domin ita aka yi ba alwala yanzu kaga waccan sallar da aka yi ta a lokacin da aka yi hani da wannan sallar da aka gurgunta ko aka kiyin wani sharadi cikin sharuɗanta to yanzu wannan haramcin ya koma zuwa ga ainihin ita ibadar ita ma ibadar bace ba ta baci wa kadhalika sawmu ayyamun nahyi haka mutun ya azumci ranar da aka hana yin azumi azumin bai ba yanzu misali da sallar nan da zamu yi sallar layya a ranar 10 ga watan Zulhajj kawai sai mutun ya tashi da azumi haramun ne yin azumi ranar sallah yanzu shi kuma sai ya tashi da azumi ranar sallah to yanzu kaga haramcin ya koma zuwa ga ainihin azumin da aka azumin sa ya baci bai ba wa nahu zalika da makamancin haka al ibadatu fi hadhihi al masaila batilatun yanzu ibadar da mutun yayi a cikin waɗannan matsalolin da muka bada misali to ibadar bata yi ba ta baci wa amma wannan kaga kenan idan haramci ya koma zuwa ga ainihin ibada ina so ku nutsu sosai mas'ala guda biyu ke so ya fitar yanzu idan haramci ya koma zuwa ga ainihin ibada ta baci idan haramci ya koma zuwa ga wani sharadi cikin sharuɗan ibada ta baci to idan haramci ya koma ba zuwa ga ainihin ibada ba fa to shine yace wa amma idza kanat tahrimu amma idan mutum ga haramun ya aikata amma haramun din daban ibadar daban haramcin baya komawa zuwa ga ainihin ibadar la ya'udu ila nafsil ibada wala shartiha kuma haramcin baya komawa zuwa ga wani sharadi cikin sharuɗan ibadar fa innal ibadata sahihatun ma'at tahrim yanzu ibadar ta inganta tayi amma haramcin yana nan an gane ko ga misali kal wudu fi al-ina' al-muharram mutun ne da ya tashi yin alwala sai yayi alwalar amma a cikin mazubin da aka haramta yin alwala ko yin amfani da shi misali zahaban aw fidda sai ya samu mazubin zinare ko na azurfa sai ya debo ruwa a ciki sai yayi alwala yanzu ita sallah me take bukata alwala da ruwa mai tsarki ruwansa mai tsarki ne an gane kawai inda aka samu matsala mazubin ruwan ne an haramta yin amfani da shi a zuba ruwa ya alwala to yanzu ya aikata haram kuma alwalarsa ta yin yayi sallah ba matsala domin yanzu haramcin baya komawa zuwa ga ainihin ibadar kun fahimci wannan misalin ko kuma ya kwaci ruwa lokacin sallah yace dan taimaka mun kace ba haka bashi ba kawai ya fika karfi ya murde ya kwaci ruwa sai yayi alwala yayi sallah kakkai karambani kace sallar sa bace ba wallahi a yanzu abin da ya aikata haramun yayi kwace amma shi ruwa ya bashi da matsala yanzu haramcin yana komawa ne zuwa ga wani abu daban ita kuma ibada wata aba ce daban yanzu kaga yana da bambanci da mutumin da yayi sallah ba alwala domin rashin alwala yana da alaka da sallah amma yanzu ruwan ya kwata yayi alwala ita kuma sallah abinda take bukata yayi alwala kuma yayi sai dai kawai aka bi asalin ruwan ne kwatar sa yayi to yanzu sallar sa tayi kuma ya aikata haramun na kwace da yayi au sallah ko kuma mutun ne yayi sallah wa alaihi imamatu haririn amma sai ya nada rawani na alhariri an haramta mana sanya alhariri ko kaji ka'idar da mai ahalar ya gina hukunci a ciki kun tuno maganar man saraka fis salati au me au labisal harira au kaza yace atima fa salatuhu sahihatun yace ya aikata laifi amma sallarsa ba ta da matsala tun ya saci ruwa yayin sallah hukuncin sata daban hukuncin kuma alwalarsa daban
satar bata ko haramcin satar baya koma zuwa ga ainihin ita shi ruwan alwala. Allah ya sa kun gane wannan kaidar. Yanzu kaga anan rawani sharadi ne cikin sharuɗan sallah, ba sharadi bane, ina fatan gane. To sai kuma ya dauki rawanin, sai zama rawanin na alhariri ne, sai ya sa ya sallah da shi. Au khatamu zahabin, ko ya sa zoban zinari, wa nahwu dhalika, da makamancin haka. Fa salatu sahihatun ma'a hurmati listi'mal, yanzu sallarsa ingantacciya ce tayi tare da kuma haramcin amfani da wannan abin da yayi. Yanzu wannan abin, yanzu shi sa can mai alal yake cewa wanda yayi sata yana sallah, au nazara muharraman, ko ya kalli wani abin haramtawa, au ainihin wato salla bi hariri, ko ya sallah da alhariri, fa salatuhu sayyatun, yace sallarsa tayi. Wannan ka'ida ce, saboda duk waɗannan abubuwan da yayi ba sa komawa zuwa ga ainihin ita sallar, ba sa kuma komawa zuwa ga wani sharadi cikin sharuɗanka. Na'am, wanda ya saci kuɗi ya je yayi aikin haji, wanda ya saci kuɗi ya je yayi aikin haji, aikin hajin sa yayi ko bai ba? Satarsa daban, aikin hajinsa daban. Yanzu biyan kuɗin tikiti, a saurara, yanzu ai cewa aka yi manista ɗa'a ilaihi sabila, ko istida'a ɗin shine me? Kuɗin tafiya. Kenan kuɗin tafiya yana da alaƙa da aikin hajin? Na'am. Yanzu in babu kuɗin zai iya zuwa aikin haji? Yanzu kenan da kuɗin aikin, da aikin haji da kuɗin zuwan a haɗe suke kenan. Aikin hajin sabi ba. Ba zai hau aiki ware da gaske. Ina ba ta gane. To wannan shi ne. Ina ba ta gane. Yake cewa wa mutilifu mudhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu wa al-tufidu al-kull fi al-umumi fi al-jam'i wal-ifradi kal-alimi. Sai ce wa mutilifu mudhihi, mutun ne ya halakar da wani abu da zai cutar da shi. Yanzu kamar yanda kawai shikenan, sai kawai kaga san sallah ya kwato. Ni da anan yana ana ya kare. Na yabo mu kara saba. Na'am. An kama bana tare da kai. An kara sa? To. Na'am. Ma'a hurmati listi'mal din ne ba mu karanta ba. Gaskiya ku bani hankalin ku nan, ku daina raba mana hankali. Kar muna karatu kuma mutum hankalinsa yana wani waje. Wa mutlifu mudhihi, sai yake cewa wa mutlifu mudhihi, wanda ya halakar da abun da zai cutar da shi, laysa yadmanu, wai ba zai biya ba. Wani abu ne kawai ya tunkaro mutum zai halakar da shi. Mutum ya fahimci lalle wannan abun halakar da shi zai yi, kawai kan ya zo sai ya ɗauki mataki, yana zuwa shi kuma sai ya halakar da abun, ba zai biya ba. An gane ku? Ba adad difa'i, amma fa sai bayan ya kare kansa, billati hiya ahsanu, ta hanya mafi kyau, yayi duk dabarun da zai yi kada abun nan ya zo zuwa gare shi, yayi duk yanda zai kada ya cutar da shi, ya fahimci duk abubuwan sun ci tara. Da haka sai ya amfani da hanyar da yake gani ita ce tafi dacewa a wannan lokacin, sai kuma ta yi sanadiyar salwantar da, ko ta yi sanadiyar halakar wannan abun, ba za a ce biya ba, ba zai biya ba. Ga misali zai bayar. Idza sala alaihi adamiyun, idan wani dan adam ya kawo maka hari, an gane ko? Shine sala alaihi, ma'ana mutum ya yi ma tumbeyo kanka. Au haywanun, ko wata dabba ta yo kan mutum. Au dairun, ko wani tsuntsu. Fil ihrami, kuma gashi mutum ya yi harama da aikin haji. Fa atlafahu, sai mutum ya halakar da wannan abun da ya yo kansa. daf'an ala an nafsihi saboda ya kare kansa fala zamana alaihi babu biya ba zai biya ba babu biya a kansa walakin sai dai abinda aka fi so yadfa'uhu ya tunkuda abun bil ashal ta hanya mafi sauki fal ashalu sannan mafi sauki haka dai har a je matakin karshe kada kawai abun yana tasowa kawai nan da nan mutun yayi masa yanda zai mutu a kila in zai iya yiwa akwai irin dukan da in kai masa zai fadi kai kuma ka gudu to irin wannan dukan ya kamata kai ko kuma in kaga wato idan yazo kai masa wata irin mahangurba zai suma kan ya watsake ya abun nan kai kuma ka kama gaban ka to wannan zaka yi masa kar ka san cewa akwai hanyar da zaka yi ka sumar da shi dan kai ka tsira kuma ka bi hanyar da mutuwa zai shi yasa aka ce ba'da difa'i billati hi ahsanu ma'ana sai bayan mutum ya dauki matakin da shine yafi kyau a daidai wannan lokacin abun ya ci tira sai ya ƙara tsaurara mataki abun ya ci tira sai ya ƙara tsaurara mataki har kuma akai matakin da ake ganin shine na ƙarshe wanda sakamakon daukan wannan matakin sai kuma abun ya mutu ko abun ya salwanta to mutum ba zai biya ba an gane ko wa amma idza tarra amma idan mutum ya matsu ila saidin zuwa ga yin farauta wa huwa muhrimun kuma alhalin ya shiga harama da aikin haji fa atlafahu sai mutun ya halakar da wata dabba li daruratihi saboda ya kawar da wannan larura ta sa ta matsananciyar yunwa da yake ji fa innahu yadmanu to sai ya biya walakin la ithma alai sai dai babu laifi a kansa ku bambance tsakanin wannan guda biyin idan abu yazo zai halakar da mutun ko da dan adam ne yazo zai halakar da mutun mutun ba zai zuba ido kawai wani yazo ya kashe shi ba mutum ba zai zuba ido kawai wani yazo ya sabauta shi ba mutum yana ji yana kallo kawai wani yazo ya masa illa ba zai ba zaka dole zaka tashi kai nemi kare kanka to wajen kare kanka in zai iya yiwa ka tankwabe makamin da ke hannunsa shi zaka yi in kana ganin kafi shi karfi ya taukai masa dabara ka kama shi ka murde shi ka kwace abin in zaka iya wannan zaka yi ina fata an gane amma garin kuna ta kokawa ka abin nan sai kuma abin ya kai ga har sai da kai ka buga masa wannan abin da yazo maka da shi ya mutu ba wata jiya da zaka biya ina fata an gane shi yasa duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu sun zo gaban sa suna dan rigima kawai dayan sai ya ciji dayan da yaji zafin cizo sai ya fusge hannunsa da karfi sai ya taho da hakoran wancan da aka zo annabi ya ce ka ciji dan uwanka kamar raƙumi kai raƙumi ne zaka cije shi izhab ladi ya talaka yace kai je kai jinya hakorin ka ba wata diya shi ya kwaci hannunsa ne dan ya kwaci dan cutarwar da za a yi masa ina fata an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka zo a kwace ma dukiyarsa ya kiyarda suka yi tabugawa da wanda yazo kwata har shi wancan yayi galaba ya kashe shi yayi shahada in kuma ya kashe wancan ba diya man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun duk wanda aka zo za a ci zarafin iyalansa ya kiyarda garin ya kare martaba iyalansa shi aka kashe shi yayi shahada in ya kashe wanda zai ci zarafin iyalansa shi kuma babu diya haka wa man qutila duna nafsihi shi ran nasa aka zo nema yaga ba zai yi ba kawai yana kawai ya zauna wani dan adam irinsa kuma alhalin zai iya tabu ka wani abu kawai ya zauna shikenan mutun ya yanka shi yaga ba zai yi ba kawai ya tashi wajen kokarin ya ga cewa yayi ta maza ya tirza garin tirzawar kuma sai aka ya zama ya an kashe shi yayi shahada in kuma shi yasa ai kashe wancan babu diya ina fata an gane dan haka kaga akwai bambanci tsakanin abin da ya taho wa mutum gadangadan zai cutar da shi kuma ya kare kansa garin kare kansa abin ya salwanta wannan shine aka ce ba za ka biya ba amma idan kai ne da kanka matsala ko matsuwa ta kama ka sai ka farwa wata dabba cikin dabbobin da ake farauta kuma kai harama da aikin haji kaga a ka'ida wanda ya harama da aikin haji ba zai yi me ba zai yi farauta ba an haramta farauta ga wanda ya harama da aikin haji to amma shi sai zamto yana cikin matsananciyar yunwa wannan matsananciyar yunwa sai ta matsa masa ta cilarta shi kawai sai ya hangi wani zomo ko wani dabba cikin dabbobin daji kawai sai ya sa mabugi ya buge shi to yanzu halin da yake ciki na matsi ya sa babu laifi duk da cewa ya aikata abin da yake haramu amma babu laifi tunda larura ce ta sa shi yayi amma fa sai yayi ainihin wato sai ya biya wannan abin da ya farauta ya ayyuha alladhina amanu la taqatulus sayda wa antum hurum wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u fajaza'uhu mithlu ma qatala min an-na'imi ya hukuma bihi dawa adalin minkum hada yan balighal ka'ba ce aw kafaratu ta'am masakina wa adalu dhalika siyaman li yadhuka wa bala amri afa Allahu amma salaba wa man aada fa yantakimu Allahu min Allahu azizun dhu intiqam kaga wannan sai Allah ta'ala yace duk mutumin da ya kashe wata dabba ta farauta to sai ya biya kwatankwacin irin wannan dabbar da ya kashe ta farauta irin dabbobin gida yanzu misali sai mutun ya kashe bauna sai biya sai ya sai sa wanda ya kai girman baunan sai ya bayar shine madadin abin da ya kashe na abun farauta to yanzu anan tunda bukata ce yunwa ce ta sa ya kashe ba za a ce ya biya ba amma kuma ba zai yi wato zai biya kai amma kuma bai yi laifi ba an gane wannan qala ibn rajab fi qawa'id ibn rajab a cikin littafin sa al-qawa'id a ka'ida ta 26 shafi na 36 yace man atlafa shay'an wanda ya halakar da wani abu lidab'i adahu lahu saboda tunkude cutar wanda abin zai masa lam yadmanhu ba zai biya ba na fata an gane abu ne yazo zai cutar da shi ko mutum ko dabba ko tsuntsu ya taho zai halakar da mutum sai mutum shi kuma ya tunkude cutarwa da halakarwa da wannan abu zai masa sanadiyar haka sai shi kuma abun ya halaka lam yadmanhu ba zai biya ba wa in atlafahu lidab'i adahu bihi amma idan ya halakar da wannan abun dan ya tunkude cutarwarsa shi baminahu to zai biya kaga akwai bambanci tsakanin wannan guda biyun yanzu wancan abun ne ya taho zai halakar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yanke a bushiyar kaya a cikin harami na fata an gane mutumin didda ya yanke bushiyar kaya a cikin harami sai yayi fidiya dalili suka ce ita bushiya ko kuma kaya da take ko ciyawa mai kaya ai ba za ta zo da kanta ta cutar da kai ba sai dai in kai ne ka je inda take kaga kana da hanyoyin da zaka kauce mata da haka in ka je ka sare irin wannan kana ka ce wai karta cutar da wani ma'ana duk wanda ya salwantar da wani abu dan ya tunkude cutarwar abun ga wanin sa sai ya biya yanzu baitin da ya kawo mana magana da ya kawo mana shi ibnu rajab anan wa in atlafahu lidab'i adahu bihi misali yunwa yake ji kaga shi abun ya shafa yunwa yake ji sai ya ga wannan dabba sai ya buge ta yanzu ya halakar da wannan dabbar dan ya kawar da cutarwarsa shi amma sai ya amfani da kau da yunwa da matsalar da yake ciki ta hanyar kashe wannan dabbar to sai ya biya amma in ita dabba ce da kanta ta taso dan ta cutar da shi shi kuma sai ya kashe ta dan kanta cutar da shi ba zai biya ba an gane tsakanin bambancin guda biyun wa yatakharraju alaihi masailu yace malai yace masaloli fa da yawa za su iya fita akan wannan kaida fa zakara hashi ibnu rajab al-hanbali ya ambaci wannan ainihin wato kaidojin ya babbada misalan ka koma wancan littafin da haka wannan shine kaida idan abi yazo zai cutar da kai ka tunkude shi garin tunkude shi sai abun ya halaka ba za ka biya ba na fata an gane ba za ka biya ba amma idan kai kuma kayi amfani da shi wannan abun dan ka kawar da taka cutarwar ko taka wato dan ka kawar da cutar ka kai sai kai amfani da wannan abun kuma sai ya halaka to sai ka biya dan haka akwai bambanci tsakanin duka guda biyun wa altu fidul kull fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi sai malai ke cewa wa'al wato kalmar al alifun da lam tufidul kulla duk lokacin da kaga al alifun da lam to tana fa'idantar da duka fil umumi a wajen gamewa fil jam'i a jam'i tazo wal ifradi ko a mufradi tazo kal alimi kaman kalmar al alim duk lokacin da kaga alifun da lam ya shiga cikin wata kalma wannan kalmar jam'i ce ko kalma ce wadda take tilo wato wadda take mufrada to wannan alifun da lam da ya shiga cikin wannan kalmar ko jam'i ce ko tilo to wannan alifun da lam ya mayar da ma'anar wannan kalmar ta zama gamammiya mai fadi ta shafi dukkan jinsin irin wannan abun zai ba mu misali idza dakhalat alifun idan alif wa lam idan al wato idza dakhalat al idan alifun da lam suka shiga ala lafzin mufradin suka shiga wani lafazi tilo au lafzin jam'in ko lafazi na jam'i afadat alistigrak to wannan shigar alifun da lam cikin wannan kalma ta fa'idantar da shigar da dijjinsun wannan abu wal umum kuma ta game li jami'il ma'ana ga dukkan ma'anar wannan abun fadkhuluha 'ala al-mufradi shigar alifun da lam wato a kalma tilo mithlu qawlihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr Allah ta'ala yace wal 'asr Allah yayi rantsuwa da lokacin sallar al'asr ko kace Allah yayi rantsuwa da lokaci innal insana to abinda malai yake so ka fahimta cikin wannan alifun da lam da ya shiga cikin al insan yanzu da Allah yace innal insana duk wani jinsin dan adam mutun ya shiga ciki ina fata an gane da na da da na yanzu maza da mata yan birni da yan kauye duk sun shiga cikin wannan Allah ta'ala yace ina rantsuwa da lokaci lallai mutun sai Allah ya amfani da al insana lallai jinsin mutum lafi khusrin yana cikin hasara illal ladina amanu banda waɗanda suka yi imani na fata an gane ai kullu insanin khasirun ma'anar wannan magana kullu insanin khasir dukkan mutum hasararre ne la yaqtasu bi insanin duna la yuqtasu bi insanin duna gairi ba a keɓantar wannan kalma da wani mutum a ce banda wani kowa ya shiga ciki illa manistusniya sai wanda aka togace wanda aka ware aka ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr su kadai Allah ta'ala ya ware yace su ne ba su yi asara ba amma ko a ina mutum yake ya shiga cikin wannan kalmar Allah ta'ala yace dan adam ya tafka hasara sai Allah ya ce amma banda wanda suka yi imani wanda ya yi imani bai asara ba wanda bayan ya yi imani ya yi aiki na kwarai ya kuma dinga wasiya da hakuri ya yi wasiya da gaskiya to wa'annan su kadai ne Allah ta'ala ya ce ba su yi asara ba wa humul ladhina amanu bi qulubihim su ne waɗanda suka yi imani da zukatansu wa amilus salihati suka yi kuma ayyuka na kwarai bi jawarihim da gabobinsu wa tawasaw bil haqq alladhi huwa al ilmun nafi' sannan suka yi wasiya da gaskiya wanda wasiya da gaskiya shine ilimi mai amfani wal amalus salih da aiki na kwarai wa tawasaw bis sabr sannan suka yi wa juna wasici da hakuri an zalik ala zalika akan haka fa ha'ula'i humur rabihuna waɗannan su kadai ne masu riba su ne waɗanda ba su yi hasara ba in kana neman wanda a kasuwancinsa bai yi hasara ba riba yayi to shine wanda a zamansa na duniya yayi imani yayi aiki na kwarai ya samu ilimi mai amfani kuma yake kiran mutane zuwa gare shi ko kuma yake hakuri ainihin akan haka wa man fatahu shay'un min hadhihi al-khisal duk wanda wani abu ya kubuce masa daga waɗannan sufofin da aka ambata kana lahu min al-khasara kana lahu min al-kha min al to min al-khasara to yaji kana lahu min al-khisar haka ya kamata kana lahu min al-khisari bihasabi ma fatahu to ma'ana yayi hasara gurgurdan abin da ya kubuce masa wa kadhalika qawluhu ta'ala haka fadin Allah ta'ala da yace innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua Allah ta'ala ce innal insana lallai mutum khuliqa an halice shi halu'an mai rashin nutsuwa ne lallai an halice mutum da rashin nutsuwa idza massahu sharru idan sharri ya shafe shi ko ya same shi jazua yayi raki ya kasa hakuri wa idza massahu alkhairu idan alheri ya same shi manu'a yayi mako ma'ana yayi rowa wannan halin dan adam kuma ka kowane dan adam ya shiga ciki fa kowa da kowa ya shiga innal insana haka Allah ya ce dukkan dan adam khulika an halice shi halu'an wato da rashin nutsuwa idza massahu sharru lan ran lokacin da sharri ya same shi jazua ya nuna rashin hakuri da raki wa idza massahu alkhairu lokacin da alheri ya same shi kuma manu'a marwaci ne yayi mako nan ma sai Allah ya ce illal musallina banda masu sallah nan ma sai Allah ya ware wasu ya ce banda masu kaza waɗanda suke kaza aka ware wasu sufofi wajen guda takwas aka ce waɗannan su ba sa cikin wannan magana da Allah ta'ala ya ce innal insana sannan ka koma cikin suratul adiyat wannan a cikin suratul ma'arij ne wannan a cikin suratul adiyat kuma sai Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanudun lallai mutun game da ubangijin sa butuli ne an fahimta kaga anan ma sai aka ce al insana innal insana lallai mutun li rabbihi lakanud game da ubangijin sa butuli ne sannan cikin suratu ibrahim sai Allah ya ce innal insana la zalumun kaffarun lallai mutun la zalumun mai yawan zaluncin kansa ne kaffarun mai yawan kafirci ai kullu wahidin minan nas duk kowane ɗaya cikin mutane hadhihi sifatuhu da wannan ta zama ita ce sifarsa butulci game da ubangiji zaluntar kai kafirci rashin nutsuwa idan sharri ya same shi raki idan ya samu alheri rowa to duk wanda irin waɗannan su ne sufofinsa to da shi ake magana illa man akhrajahu an hadhihi sifati almadhmuma ila sifati alkhair sai fa waɗanda Allah ya fitar da su daga waɗannan sufofi ababan zargi zuwa ga sufofi na alheri allati hiya adaduha wanda su ne kishiyoyin waɗannan sufofin wa min amthilati dukhuli al daga cikin misalan inda al take shiga alal mufrad ga wato suna tilo dukhuluha ala asma'illah wato shigar alifun da lam akan sunayen Allah wa sifatihi da sufofinsa fa kullama dakhalat alasmin min asma'illah duk sanda kaga alifun da lam ya shiga cikin wani suna daga sunayen Allah aw sifatan min sifati ko ya shiga cikin wata sifa daga sifofinsa a fadad jami'a zalikal ma'ana to tana yana fa'idantar da dukkan irin wannan ma'ana din wastagharaqat kuma ya shigar da dukkan nau'o'in wannan ma'ana din wa balagat nihayatahu kuma ya kai makurarsa kal hayyul qayyum kaman sunan Allah ko sifarsa al hayyul qayyum al hayyu ay alladhi lahu al hayatul kamila المستلزمه لصفات الذات ان كaje an ce alhayy rayayyan da mutuwa bata gabace shi ba ko rashi bai gabace shi ba duk wanda kaje an ce rayayye ne da ba da rasashe ne sannan bayan rayuwar tasa kuma zai sake mutuwa to shi ko ubangiji alhayy wato rayuwa ce alhayatul kamila rayuwa ce cikakkiya almustalzimatu wadda take lazumtuwa lisifati dhat ga sufofin zatinsa zatin ubangijin ne haka sufar zati ce ba ta rabuwa da ubangiji wannan sufar ta alhayyu ina fata an gane kuma ba sai da ya raya rayayyu ake ce masa alhayyu ba tun kan ya halicci kowane rayayye sunansa alhayyu kuma shi hayyu hayyumiya wato alhayatu wato alhayatu ubangiji ma'ana rayuwar ubangiji subhanahu wata'ala wato rashi bai gabace ta ba rashi baya biyo bayanta wal qayyumiyatul kamila haka qayyumiya ta ubangiji cikakkiya ce allazi qama bi nafsi wanda ya tsaya da kansa wa qama bi jami'il khalqi kuma ya tsaya wajen kula da dukkan halitta tadbiran wajen gudanar da su al alim allazi lahu al ilmul kamil sannan ubangiji ana ce masa al alim ana nufin wanda yake da cikakken ilimi ash-shamil wanda ya kunshi li jami'i ma'lumin dukkan wani abun sani dukkan wani ilimi wanda babu irin mai wannan sifar sai Allah kaga kenan aka ce al alim dukkan nau'o'in ilimi na ciki da na waje karami da babba Allah ta'ala ya sani الرحمن الرحيم أي الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق إنك جانتي الرحمن الرحيم أنا نفهم أبنججن ديك دا رحمة قممية فبادة ود تقمي دكا أبن هالتا الغني الذي له الغنى التام الغني كمان كجانتي والله الغني تشين الذي له الغنى وانديك دا وداتا التام تككير وداتا المطلق sakakkiya min jami'il wujuhi ta kowace fuska al-aliyul a'la alladhi lahu al-uluwul mutlaq shine wanda yake da daukaka marar iyaka min jami'il wujuhi kuma ta kowace fuska al-azimu mai girma girman da babu sama da shi al-kabiru al-jalilu al-jamil al-hamid al-majid duk wannan suna kaga al 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 to in an fassara ma ana nufin dukkan nau'o'in wannan sifar ubangiji ya hade ta in aka ce al-kabiru dukkan nau'in girma ubangiji ya hade shi in ka ji an ce al-jamilu mai kyau dukkan sufofin kyawu ubangiji ya hade su al-hamidu shayabo dukkan wani ainihin wato sifa ta godiya da yabo ga Allah ubangiji ya hade ta haka al-majid alladhi lahu jami'u ma'ani al-azma shine ubangijin da ya tattare dukkan wasu ma'anoni na girma wal kibriya da ji da isa wal jalal da kwarjini wal jamal da kyau wal hamd da godiya wal majid da girma wa qis ala hadha baqiyatul asma ka wato ka cigaba da wato kiyasta irin waɗannan wato ka dinga auna ka cigaba da auna ragowar sunayen Allah wasu sifati da sufofinsa akan wannan ma'aunin walau lam yakun fi hadhihi alqaida illa anna hadha illa hadha almawdi'a alsharif lakafa biha sharafan wa azama sai ce walau lam yakun fi hadhihi alqaida koda wannan ka'idar da muka karanta wa altufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi sai malaki ce a cikin wannan ka'idar koda ba mu fa'idanci da komai ba sai wannan topic din mai girma na sanin in aka ce al alimu ga ma'anarsa in aka ce al ganiyu ga abin da ake nufi lakafa biha sharafan to da ya ishi wannan ka'ida daukaka wa azama da girma wa misalu dukuli al jam sai misalin shigar alifun da lam wato akan jam'i wa mithlu qawlihi ta'ala misalin fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ku dinnan al fuqara'u mabukata ne ila Allah zuwa ga Allah yanzu kaga duk wanda sunansa annasu ya shiga ciki ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan alifun da lam da ya shiga cikin annasu ya hade dukkan mutane kaga jam'i ne sannan antumul fuqara kalmar al fuqara'u kowa ya shiga cikin ta kowa talakan Allah ne duk kasaita sa duk wadata sa duk kudin sa duk mulkin sa to shi ma ya zama cikin fuqara'ul la domin Allah ya hada mutane ce ya ayyuhan nas antum ku dinnan gabaki dayan ku alfuqara'u ila Allah ba wanda baya bukatar Allah kowa yana bukatuwa zuwa ga Allah wallahi shi kuma Allah huwal ganiyu shine mawadacin da baya bukatar komai a wajen kowa alhamidu shayabo kuma kaga ku ne ko dai kana neman lafiya ko kana neman da ko kana neman kudi ko kana neman gida ko kana neman aure ko kana neman aiki ko kana neman makaranta ko kana neman kaza dole dai kana bukatuwa zuwa ga Allah shi ko Allah baya bukata komai a wajenka shine alganiyu wadata ita wato wadata wadda take attama almutlaqa suratu fadir Allah ta'ala wani gurin ya sake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku kiyaye dokokinsa yadkhulu fi hadha alkhitab jami'un nas dukkan mutane sun shiga cikin wannan kira na ubangiji wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala innamal mushrikuuna najasun mushrikai kawai najasa yadkhulu fihi kullu mushrikin duk wankansa duk irin adansa duk tsaftar da kaga mushriki yana yi Allah ya ce najasa ne na fata an gane yawa da fararansu da bakaken su duk gaba ɗayan su najasa ne Allah ta'ala ce inna ma kawai al mushrikuuna sufa mushrikan nan kaga al da ta shiga cikin mushrikuuna ta hade kowane irin mushriki najasun Allah ta'ala ce najasa ne yadkhulu fihi kullu mushrikin wa qawluhu da fadin sa innal muslimina wal muslimat kaga kalmar al muslimina ya shigar da kowane muslimi al muslimat ya shigar da kowace musulma mace ila akhir ha har zuwa karshen irin wannan ainihin wato kaidoji kaida din ya ummu hadhihi al awsaf al madhkura ya game dukkan waɗannan sufofin da kaje an ambata wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'dil umuma aw siyaqin nahyi malai yace wan nakiratu nakirori fi siyaqin nafi idan nakira tazo cikin jerin wato cikin jerin zance na korewa tu'dil umuma to wai tana bayar da fa'idar al umum gamewa aw siyaqin nahyi ko kuma idan nakira tazo a cikin siyakin wato a cikin jerin maganar annahi hani to ita ma tufidul umum kenan kaida tana cewa wato to wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ko da wa qarashin waccan kaidar ta alifun da lam annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ayyuka kawai suna ingantuwa ne da niyya kaga innamal a'mal kalmar al a'mal din kaga a'mal jam'i ne ga kuma alifun da lam ya shiga cikin sa ya ummu kullu amalin ya game kowane irin aiki badaniyin aiki na jiki wa maliyin da aiki na dukiya ibadiyin da ibada au madiyin da kuma abin da ya shafi kudi ko dukiya wallahu alam duk ya shiga cikin al a'mal bin niyyati dukkan aikin da mutum zai yi da jiki zai yi da kudin sa zai yi da basirar sa zai yi da tunanin sa zai yi da ilimin sa zai yi ya shiga cikin al'amal to sai da niyya inda niyya mai kyau Allah ya karba in babu kuma Allah baya so wallahu a'lam to sai kuma kaidar da muka fara karanta wan nakiratu wato an nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ko kuma kace an nakiratu fi siyaqin nafi ta'um kenan ita ce kaidar annakiratu fi siyaqin nafi ta'um ko tufidul umum ko kuma annakiratu fi siyaqin nahyi tufidul umum ko ta'um shi ma ma'ana idan nakira ta biyo siyaqi ma'ana ta biyo jerin magana ko jerin zance wanda kuma wannan zancen korewa ce a ciki ko hani ne a ciki to wannan nakirar da ta zo a irin wannan tsarin tana fa'idantar da mu cewa dukkan nau'o'in abin da nakirar take magana ya shiga ciki bari mu bada misali idza ja'at an-nakiratu ba'da an-nafi idan nakira ta zo bayan korewa aw ja'at ba'da an-nahyi ko nakira ta zo bayan hani dallat 'alal umumi wash-shumul to tana nuni akan gamewa da kuma ainihin wato ash-shumul shi ma dai hadewa ko gamewa wa misalun nakiratu fi siyaqin nafyi misalin nakira a cikin siyaqin korewa la ilaha illallah la ilaha yanzu kaga la korewa ne ilaha kuma nakira ne abinda ake cewa nakira shi kuma duk abin da yazo ba alifin ba lam duk da cewa ɗaya ne daga cikin alamomin da ake gane nakira yanzu mun faɗi alifun da lam yanzu alifun da lam na farko yana fa'idantar da me yana fa'idantar da game dukkan nau'o'in jinsin wannan abun an gane ko sannan kuma yana nuna wannan abun da alifun da lam ta shiga cikin sa sananne ne an gane wannan ita kuma nakira duk lokacin da kaga an ambaci ko abu yazo nakira an cire alif yanzu misali al masjidu in ka tashi fassara da Hausa sai kace masallacin yana da bambanci da kace masjidun yanzu kace masjidun masallaci kenan masallaci shine masjidun amma an kace al masjidu to masallacin akwai bambanci ko babu yanzu ka ce masallacin sananne ne ko ba sananne ba ne amma ka ce masallaci zai iya yiwa wannan zai iya yiwa na can zai iya yiwa na can domin duk masallaci ne amma ka ce masallacin to wannan nunun din da ka kara ko ɗin din da ka kara ta nuna wannan masallacin da kake magana a kansa sananne ne kai a wajenka da kake magana to da haka alifun da lam tana nuna abu sananne ne sunan da kaji alifun da lam ta shiga ciki to sanannen abu ne amma an kaga an cire alifun da lam to wannan sunan ba san shi ba ba sananne bane shine kuma na kira yanzu kaga sai aka ce la ilaha babu wani ubangiji kaga ilaha kowane irin ubangiji ya shiga cikin wannan ilaha din illa Allah sai Allah yanzu da aka ce la annabiyu ilaha nakira to shine kaidar ka annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum annakiratu fi siyaqin nafi ta'um kaga da kace la ilaha babu wani abun bautawa kaga ba kai shiru ba sai kace illa Allah sai Allah ba wani abun bauta sai Allah yanzu kaga wannan la ilaha na fat kullu ilahin ta kore duk wani ubangiji da mutane suke bauta masa fis sama'i wal ardi a sama ne ko a ƙasa wa athbatat ilahiyyat Allah ta tabbatar da ubangijin takar Allah ta'ala wa kadhalika haka ma qau la haula wala quwwata illa billah kaga la haula eh bahaushe yace babu tsimi ko wala quwwata babu karfi eh kaga ni babu karfi babu tsimi babu dabara ko haka yace la haula babu wata dabara abinda kalmar la haula take nufi ba ka da wata dabara da zaka iya jawo wa kanka abinda zai amfane ka ba ka da wannan dabarar kar ka dauka kana da wata basira ko wata fasaha da zaka jawo wa kanka wani abu da zai amfane ka a duniya ko a lahira ba ka da wannan dabarar sannan wala quwwata kar ka dauka kana da wani karfi da zaka iya tunkuɗe wa kanka abinda zai cutar da kai ko a duniyance ko a lahira illa billahi sai da taimakon Allah duk abinda kaga ka kulla ya kullu taimakon Allah ne ya shigo shine ma'anar la haula wala quwwata shi sa Bahaushe yace babu tsimi babu dabara magana kenan baka da wata dabara in kaga dabaran ma ta yi aiki to da taimakon Allah ta yi aiki sannan baka da wani karfi da zaka tunkuɗe wa kanka abinda zai cutar da kai abinda zai zama ma barazana sai da taimakon Allah to yanzu kaga la haula kowace irin dabara yanzu la annafiu haul nakira an gane ko la tabiu ita ma annafiu quwwata nakira yanzu kaga la haula kowace irin dabara kowace irin baka da ita wala quwwata baka da kowane irin karfi kowane irin la na jiki wala na aljihu kowane iri Allah yace baka da wannan karfin illa billahi in kaga kai karfi da taimakon Allah kai karfi in kaga kana da dabara da taimakon Allah ka samu dabara ai la tahawula min halin wai ba za ka iya canza kanka daga wani hali ba ilaha min halin wato daga wani hali min jami'il ahwal la tahawula min halin min jami'il ahwal wai ba za ka iya canza kanka daga wani hali daga cikin dukkan halayen da ka tsinci kanka a ciki ba wala quwwata ala zalika haka ba ka da karfin da za ka iya canza wa kanka wani hali zuwa wani hali wala quwwata ala zalika tahawul illa bimadha illa billah shi yasa da zarar ka ce kana da wata dabara ka saki Allah sai Allah ya baka da dabarar taka da zarar ka ce wa Allah ai kana da wani karfi sai Allah ya baka karfin naka yi ma yanzu halin da muke ciki a kasan nan wallahi irin wannan ya kamata wannan imani ya kamata mu yarda la haula lana wala quwwata illa billah amma duk wanda yake gani yana da wata dabara da wata hikima da zai fitar da wannan yanayin da ake ciki daga wannan yanayin a koma cikin wanin sa to ya sani Allah yana so ya gaya masa ba shi da wannan dabara duk wani mai dabara da duk wani mai karfi babu dabarar da za ta iya fitar da kai daga wani hali zuwa ga wani hali ainihin wato sai da taimakon Allah lokaci yayi to inji zai mutu za mu kwana a daji kenan to an ce inji zai mutu ku cika shi da mai ba kenan jama'a ku ba da kudi a cika inji da mai kenan za mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya fi mana
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.